Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya. Duk a jamhuriyar Niger sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji kungiyar Jama'atul Nasrul Islam ta ce hanyar farko da za a bi wajen magance barace-barace a Najeriya ita ce tabbatar da iyaye sun aika yaransu karatu da kayan abinci da sauran kayan bukatunsu. Haka kuma Salu Garba zai gabatar muku da shirinsa na darashin tayi. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Babban jami'in binciken Amurka na musamman Robert Mueller ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin email daga kwamitin yaƙin neman zaben Donald Trump. Kodayake jami'an yaƙin neman zaben na Donald Trump ba su zo ga sanin hakan ba sai a makon jiya, lokacin da suka ji cewa wata hukumar gwamnati ta miƙa ma Mueller sakonnin email ɗin tun watannin da suka gabata. Sakonnin email ɗin da ake zance a kai sun samu ne daga kwamfutocin wasu manyan jami'an kwamitin kafa sabuwar gwamnatin Trump su 13, kama daga lokacin da aka zaɓi Trump a farkon watan Nuwamban shekara 2016 zuwa lokacin da ya hau gadon mulki ran 20 ga watan Janairun shekara 2017. Abubuwan da ke ciki sun hada da tattaunawa kan tsaron ƙasa da kuma abubuwan da Trump zai fi mai da hankali a kai a matakan ƙasa da ƙasa, da kuma tantancewar waɗanda za a nada a gwamnatin ta Trump. Lokacin da muka karɓo sakonnin email a yayin da muke binciken da muke a kai, au mun samu yardar mai akwatin email ɗin, au mun bi ƙa'idar da ya kamata mu bi. Abinda mai magana da yawun mula ya faɗa kenan tun da farko a jiya Lahadi. Lori Lagafa, wani lauyan kwamitin yaƙin neman zaɓen na Trump, ranar Asabar ya gabatar da koke gaban kwamitin sa ido kan al'amura na Majalisar Dattawa da Wakilai cewa Mueller ya karɓo waɗannan saƙonnin email ɗin, duk kuwa da ya san cewa saƙonnin ba mallakin hukumar ba ne.
Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta faɗi jiya Lahadi cewa hukumar leƙen asirin tsaro ta Amurka CIA ta samar da bayanai ga hukumomin Rasha da suka taimaka wajen daƙile jerin shirye-shiryen har-haren ta'addanci da ISIS ta auna kan birnin St. Petersburg. Hukumomi a Moscow sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kira shugaban Amurka Donald Trump ya gode masa saboda wannan bayanai da CIA ta bayar, kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar da kiran da Putin ya yi. Kasar Rasha ta ce bayanan na da inganci har ya kai ga taimaka ma hukumar tsaron kasar wajen bin sawun mutane 7 a makon jiya da suke shirin kaddamar da hare-hare kan babbar majami'ar Kazan wadda aka kafa tun karnoni 2 da suka gabata, da kuma wasu wurare a wannan birni wanda shine na 2 a girma a Rasha. Ko jiya Lahadi ma an sake kama wasu mutane guda 3.
Yayin da yake gab da cika shekara guda kan mukamin shugaban kasar Amurka, da alamar Donald Trump na gab da yin wata gagarumar nasara a majalisance, ma'ana garan bawul ga tsarin harajin kasar Amurka da kuma shafe wani bangare na tsarin inshorar lafiya da gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama ta bullo da shi. Yayin da nake takara, na yi alkawarin bullo da wani irin tsarin haraji mai rangwamen gaske ma ma'aikatan Amurka waɗanda su nema ginshiki da kuma marayar Amurka, abinda Trump ya aika ta kafar Twitter kenan jiya Lahadi. Ya ƙara da cewa yanzu saura 'yan kwanaki kawai mu cimma hakan. Da alamar dai 'yan majalisar Amurka na jam'iyyar Republican na da adadin ƙuri'un da suke buƙata don rage haraji ga kamfanoni da kuma ma'aikata, wanda kuma zai ƙara bashin Amurka da dala tiriliyan 1.5. an bayyana kudirin doka mai shafuka 1000 ranar Juma'a bayan kwashe kwanakin da aka yi ana tattaunawa ya kai ga cimma kullo da tartibin kudirin doka wanda ya samu goyen bayan har da dama daga cikin mawuyatan ƴan Republican. Na yanke shawarar goyen bayan wannan tsarin garan Babul ga harajin a cewar Senator Bob Kuka mai wakiltar Tennessee.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi ɗan ƙunar bakin waki a kalla bi masu dauke da manyan makamai suka afka ma wata majami'a mai cike da mutane a birnin Quetta wadda ke kudu maso yammacin Pakistan suka kashe masu ibada a kalla 9 daga cikin al'ummar Krista tsiraru. Jami'ai da likitoci sun ce yara kanana da mata na cikin waɗanda harin da aka kai kan majami'ar Bresel Memorial Methodist wanda ke yankin da ke cike da tsaro a birnin. Babban jami'in 'yan sanda Speto General Mu'azzam Ansari ya ce ba dan 'yan sandan da ke tsaro sun gaggauta ɗaukar matakin hana maharin shiga majami'ar ba, da mutane da dama sun mutu. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, yanzu za mu leƙa jihar Kaduna, Najeriya, inda masu ruwa da tsaki suka amince da ganin an ɗauki matakin kawo ƙarshen barace-barace. Ga Isa Lawa Ikra da ƙarin bayani.
Kungiyar Jama'at Nasarar Islam JNI ta ce hanya ta farko da ya kamata a bi wajen magance barace-barace a Najeriya ita ce ta tabbatar da ganin iyaye sun ture 'ya'yansu karatun allo tare da abinci da sauran kayan bukatu na yau da kullum. Da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron kungiyar mahaddata Alkur'ani ta ƙasa a garin Kaduna, sakataren na kungiyar Jama'at Nasarar Islam Dr. Khalid Abubakar Aliyun da ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi ya nuna gamsuwa da ganin masu ruwa da tsaki yanzu sun amince a ɗauki matakin ganin an kawo ƙarshen barace-barace.
Ba wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne a ce an samu su alarammomi makaranta Alƙur'ani da kansu sun haɗa kansu kuma suna suma koka irin halin yadda ake ƙoƙarin ɓata Ƙur'ani da mazowansa ta hanyar yin bara.
Ta wace fuska kace ganin za a iya raba bara da karatun Alƙur'ani musamman yadda wasu ke kallon shi a dunƙule?
Farko iyaye, duk uban da zai saki ɗansa ya taho karatu to ya tabbatar da cewa ɗauki nauyinsa, cinsa da shansa da tifasarwarsa da kuma ɗawainiyar magani.
Sai dai fa tsohon ministan ilimi a Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya ce kokarin dakatar da barace-baracen a wannan ƙasa zai ɗauki lokaci.
Duk mai tunanin cikin shekara 2, 3, 4, 10 za a maganta wannan al'amari ya daina, abu ne da zai ɗauki lokaci a hankali. Abin nema dai shi ne gwamnatocinmu a kowane mataki su rungumi wannan al'amari, makarantun tsangaya su nemi haɗin kansu. Fatanmu shi ne nan gaba su zama na cewar an kula da su, an kula da yanayin karatunsu da tsarin karatun.
To ko me makasudin kiran taron mahaddata Alkur'anin na ƙasa nan a garin Kaduna? Sheikh Hassan Musa Minashi ne shugaban kungiyar mahaddata Alkur'ani ta ƙasa.
Makasudin shi ne mu gaya wa kanmu gaskiya cewa babu abin da ya haɗa almajirci da bara, kuma akwai bambanci tsakanin mabarata da almajirai. Ina ganin wannan shi ne mataki na farko da dan Allah wanda nan da wasu 'yan shekaru ba za ka ga almajiran tsangaya suna yawo akan hanya ba.
Kuna ji a jikinku cewa za a iya ci gaba da kawo ɗalibai daga wasu garuruwa su yi karatu ba tare da kuma sun fita neman abinci ko bara ba?
Wato inda muke son gwamnati ta shigo kenan, wanda zai zama duk wani alaramma da zai tafi da almajirai ɗalibai neman karatu daga nan zuwa can, daga wannan gari zuwa can, a ƙauyuka da birane, sai ya zama mu mun shigo, gwamnati ta shigo, abin an masa tsari, sai an bashi izini da takardu, an san almajiransa guda kaza ne da sanin gwamnati da saninmu. To idan aka yi haka shikenan babu wata matsala.
Wasu daga cikin mahalarta wannan taro ciki har da uwar gidan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Asma'u Ahmad Muhammad Makarfi sun nuna gamsuwa.
To kaman a baya an yi abubuwa da kuma ana kan yi ba wai an daina ba ne, amma kamar yadda na ce abin da ya sa na ji daɗi su malaman ne suke magana kan wannan, saboda gwamnati da doka ba za ta hana bara ba, saboda kai ne za ka ɗauka ma kanka kima ka daraja kanka. Gwamnati za ta play nata part, mu ma iyaye da al'umma da musulmai gaba daya muna da haƙƙi ga wannan ayyukan.
Sunana Rabi Suleiman Bichi, tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano. A yau nazo wannan taro mai tarin albarka wakilci tsohon gwamnatin jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso. Muna yin fatan alheri kuma na ji daɗi ƙwarai da gaske da na ga malamai waɗanda su ne dama ake yin abin domin su. Sun zo da kansu yanzu sun kawo tsari wanda zai kawo maganin barace-baracen nan cewa ba a bara a musulunci.
Wannan dai shine na farko da masu ruwar tsaki musamman ma dai mahaddata Alkur'anin da ke kula da makarantun allo suka kira taro na ƙasa domin tattauna yadda za a kawo ƙarshen barace-baracen da ake jingina shi da karatun allo. Isa Lawli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Alhaji Manda na Jabe, Allah ga ta girma na.
Alhaji Manda na Jabe, Allah ga ta girma na.
Alhaji Manda na Jabe,
eh nan bai ya wuce radi
bai na kanana mai.
Nan bai ya wuce radi
bai na kanana mai.
To madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 2:12 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe ne su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Da rashin tayi akan bar araha. Haka ne. Salu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC. Ana batun kasafin kuɗi, ana kuma jaddada saka jari da sukuk da wasu hanyoyi domin a taimaki kasafin. To ya za a yi hakan? Kamar yadda watakila wasunku suka ji a makon da ya gabata, sukuk yana nufin cin bashi ko saka jari a tsarin musulunci. Bakinmu Adamu Mu'azu Modibo, Yishau Aliyu da Sani Aliyu Dutsunma za su faɗakar da mu a firarsu da Madina Dauda, wakilin muryar Amurka da ke Abuja.
Barin zo ga Yusha'u, tattalin arziki. Akwai makarantu daban-daban, akwai classical, akwai neoclassical, akwai Keynesians, akwai monetarist. To duka waɗannan karatu daban. Abinda duk muke magana shi kasafin kuɗi da yanda ake gabatar da kasafin kuɗi. Abinda Alhaji Sani yake faɗa game da kasafin kuɗi da ciwo bashi, wannan yana nan. Wannan amma abinda shi Alhaji Madibo yake magana, ciwo bashin yana nan. To sai mu koma kasafin kuɗin. Kasafin kuɗin an gina shi ne kamar yadda na fara cewa akan medium term expenditure framework. Shi kuma an gina shi ne akan fiscal responsibility. Fiscal responsibility act dinnan yana magana ne akan yanda gwamnati za ta shirya tsare-tsaren ta da yanda za ta samu kuɗaɗen ta. To abinda ta faɗa a cikin act dinnan akwai man fetur, akwai haraji, akwai aron kuɗi. Shi kuma aron kuɗin akwai yanda za a aro shi. Ba shugaban da ya isa ya je ya aro kuɗi tun daga Buhari zuwa gwamnoni a jihohi sai ya tafi majalisar ƙasa. Abinda wannan act ke magana kenan, sun baka ma izini ka aro kuɗin.
Amma sai ka samu umarni.
Sai ka samu umarni ko kuma yardansu. To wannan suna cikin abubuwan da sai an koma yanda ake shirya kasafin kuɗi, sannan kuma a ɗauko wannan muhawaran ita kuma nata daban. Amma a halin da kasafin kuɗi yake ciki a yanzu, ƙasan an yadda ta ciwo bashi kuma dole sai ta ciwo. Za kuma za ta ciwo bashi ne saboda dama an ciwo mata basu suka. Kamar yadda nace $65 billion kasuwannin kuɗaɗe. Sannan mun sa yarjejeniyoyi a cikin hukumomin da ke bada aron kuɗin nan. Misali zan baki babban bankin duniya IMF. Waɗannan kamar yadda muke membobi a waɗancan bankunan, to mun sa yarjejeniyoyi sai mun aro kuɗi kuma mu ma za mu zuba. To irin waɗannan tarnaki na tattalin arziki, wannan kuma wani muhawara ne na jari hujja ko kuma gurguzanci ko kuma tsarin mulki na Islama kamar yanda yake Islamic banking amma har kasar Saudi Arabia da take gaba ɗayan ta Islamic ce ita ne ke cikin wannan manyan basu suka
kuma tana cin bashi
tana cin ruwa
yawa ita te ta kasafin kudi ita ce kasa daya da ta dauki lokuta mai tsawo take kasafin kudi mai rara wato surplus budget saboda irin kudaden da suka samu amma a yanzu ita ma ta koma deficit da ta koma wannan kasafin kudi mai gibi ta shiga kasuwannin kudaden nan saboda wasu yarjejeniyoyi ne tattalin arzikin bai yiwa ne kamar a gwamnatance ne idan ka kiciyo bashi ita gwamnatin ita kanta take da bada basu sukan ga talakawa ma amma da kudin ruwa kadan to amma ita bankin Islama wata alternative funding ne wanda a yanda aka gina ta an gina ta ne kawai mu zo mu yi akan riba da faduwa to wannan tsari yafi kyau a duk duniya kuma yana da kyau gwamnatoci su koma su zuba kudade a irin wannan ma bankunan da daya kenan in sun zuba kudade sannan masu arziki su zuba kudade a waɗannan tsarin idan suka zuba sannan gwamnatoci su koma su dogara da su saboda kamar yanda Alhaji Sani ya faɗa wallahi kasashen duniya da masu zuba jarin duniya sun fi samun sauki da riba mai ingantuwa amma matsalar mu a cikin tattalin arzikin kasar mu ba gwamnatin tarayya ne kadai ba jihohi da dama yanzu suna neman ciwo ba su sukan nan bacin majalisoshin kasa jihohin su da zasu nemo bashin yarda a wurin su sai sun hada da majalisar tarayya kuma saboda abin ya koma karkashin debt management office wanda kuma akwai committee da ke kula da basu sukan nan wanda suke tantance irin basu sukan da zamu karba
to me yasa ake shiga cikin irin wa'annan tarnakin ne
ai ba ai hajjama
ai rashin jari rashin kudi ne kamar yadda ya fada gwamnati ba za ta yi ba dole sai an ci bashi wannan shine gaskiya magana
ba tarnaki bane muke shiga a kullun ni magana ta tana nan guda cewar a kullun mukan dauki abu mu rungume shi ba tare da mun tsaya ba mun tantance shi da fa'idar shi bari in ƙara mai da ki baya magana da kuka tabbai shin kaga su ku lokacin da randa aka ce ana son su ku ai kaga debt management office din da ake magana su suka goge gaba suka dauki ta suka yi ta maza suka yi hibbasa suka ce bari mu tuku na miliyan 100 suka ce suna so biliyan 100 suka ce suna so shin suka samu yadda haka misali to amma yanzu idan da suka ce a biliyan 500 muke so ko biliyan trillion guda muke so ai kakin ga duk kila za a same shi abinda kullum muke magana cewar kada mu tsaya a wuri ɗaya mu zauna mu ce wannan hanye dole ita za mu yi ta bi kullum kada kuma mu tsaya muna tunanin cewar a shin yanzu ba demokradiya muke ce muna yi ba amma demokradin nan da yadda su waɗanda suke cewa takama da demokradiyai da mu shin iri ɗaya muke yi shin yanzu tsakani ga Allah mun san mun yi mulki kala-kala akwai mulki guda ɗaya akwai rana guda ɗaya wanda aka ce yau gwamna guda ya ɗauki biliyan 10 amma ba demokradiya muke ba ba kullun cikin ta ake sata ba na dole ne mu kalle ta mu ce dole mu yi ta haka idan gobe za mu yi ko tunda yanzu ya wuce kada mu tsaya muna ta kallon dole nan duk shekara bizibiz din mu sai mun je mun ciyo bashi mu tsaya mu kalli cewar shin menene matsalar mu menene za mu yi duk kasan nan mun sani cewar arzikin mai kullun abin da muke magana ya zama mu kamar wata annoba kullun sai ƙara talaucewa muke yi duk da shi shin menene za mu yi amfani da shi mu ga a yau idan dan Najeriya an bude mashi hanya ta ya samu kudi ya samu arziki wani abun nan din harajin da ake magana na 6% na shine a duniya ake biya a lokacin ne muke da kudin mutum yake da kudin aljihun shi nashi na arzikin shi wanda a da abinda ba a fahimta ba da ake magana agriculture a jihohin arewa shine ai mutanen talakawan arewa suna da arzikin kasuwancin nan arzikin gonan nan wanda za su biya harajin su sannan ma in sun je floating auduga ko floating gida ko floating menene sai sun biya wasu harajin kala-kala wannan shine arziki na ƙasa kuma shine abun nan
kin ga nan ba akwai abu gugu dole gwamnati ta ga ina ake lalata dukiya
eh ka bada misali da filin jirgin sama jami'an tsaro iri kaza duk kuma biyan su ake
kin ga wannan idan aka lura da wannan za a samu ragin asara kudin da gwamnati take na biyu kamar yadda shi Malam Sani ya faɗa muna da kudade a cikin ƙasar nan wanda gwamnati bata ma sai yadda za su tsara su samu wannan kudin bisa ga ruwa kadan a samu kudi a yawatar da ayyukan gwamnati ba watakila manyan ma'aikatan gwamnati sun fi son su je waje su aro kudi yanzu zan baki misali National Pension Commission wannan hukumar na Pencom mana hukumar na ta magana biyan kudin pension na ma'aikata suna da kudi yanzu ya kusan naira trillion 6 zuwa 7 amma duk kudaden nan bisa ga doka duk kudaden nan an sai hannun jari da su an ba an jan aje su a banki ana karban ruwa ko kuma an ba wasu kamfanoni bashi bisa ga tsarin nan na magana da ake kira wai corporate bond ko kuma sun ba gwamnati bashi da ake kira treasury bond ko treasury bill kin ga wannan abin nan na pension gwamnati muna da yawa a Najeriya yawan mu ya kai miliyan 180 daga shekara 18 lokacin da yaro zai gama makarantar secondary ya kama aiki ko na noma ko laboranci ko wani abu zuwa lokacin da zai retire shekara 60 muna da mutane sun fi 140 million cikin wannan dan tsakani kowaye cikin su yana samun kudi ba zai kasa naira dubu a rana ba gwamnati ta fidda tsarin da kowane mutum zai iya tattalin naira 100 kowane rana a wata kai tattalin naira 3000 kenan a shekara kai tattalin dubu na 240 da wani abu in kowa yana yin wannan ana hada kudaden nan gwamnati na juya su a gurin ƴaƴanta za ta zo ta ari wannan kudi bisa ga ruwa kadan kadan ai amfani da su ya albarkaci kasa amma ba za a yi haka ba ni na taba bada shawaran wannan cewa duk manoman mu da masu yanzu kike je kasuwan Kano zaki samu yara masu jin karfi a jikin suna dako kowane yaro yana samun 3000 zuwa 5000 a kowane rana amma baya ajiyar naira 500 a kowane rana kin ga na biyu na uku shine gwamnati ya kamata ta yi abin da ake cewa PPP wato public private partnership ka nemi mai kudi ka ce mishi a cikin harkan kasan nan me yan kake so wani zai iya ya ce maka zan gina gada a guri kaza amma ka bar ni in karbi harajin wannan gada na shekara 40 bayan shekara 40 gadan nan ta zama ta gwamnati kaga dai kullu ya biya kudin sabulu an gina gada shi ko yana zaune a gurin duk wanda zai wuce ya karbi naira 50 na shekara 40 so irin wannan fasali kamar da Allah sani yake fara
na hada hannun kasuwanci
da gwamnati da za a samu kudin shiga na gwamnati kuma a samu ayyukan suna wanzuwa ba tare da gwamnati ce za ta cire kudi ta yi su ba in ba haka akai ba to mun za mu ci gaba da cin wannan bashin ba yadda muka iya kuma za a zo a rika sace kudin ha yanzu duk duniya ba kasar da ta kai Amerika arziki ita ce arziki kasa mai arziki ta farko a duniya amma kuma
ma duk duniya ba wanda ta kai ta bashi
akwai bambancin bashin kasashen Amerika da ake magana da mu bashin mu kin gane ko system din economic system din sun na tattalin arziki duka wannan ya shiga wannan da wuya kiga mutum guda yanzu a America wanda bai san yadda zai je abin nan bai da aikin albashi ko wani abu kuma mutanen su su bankunan su su ne hanyoyin da mutane da yawa suke zuwa su nemi kudi su hidimomi na yadda mu dubu na sha magana kan kudin pension din da ake tarawa ajiye su da ake yi a cikin ko a ba central bank a sai bond da su ko a gaban ba wani abu suke ba interest suke create wato riba ce ruwa ne suke tayi amma su ba su wakiltar wani kaddara
to kuma ana iya diban wayannan kudaden
su abin da ya kawo wannan wadannan kudin an ajiye su ne domin yan pension amma yan pension yau za su anshi kudin nan ko gobe ko jibi a'a kowa zai zo cikin dan lokaci ne amma lokaci mai tsawo kuma lokaci kudin nan kuna sulan suna karuwa shin kudin nan me zai hana amfani da su a gina kaddara
madalla jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakin namu Adamu Mu'azu Modibo Ijo Aliyu da Sani Aliyu Dutsinma da suka taya mu fira da Choba Hero Dodone da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
to madalla a gaida Salihu yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridan Najeriya
fara sharhin jaridan na yau ne da jaridar The Punch a cikin sharhin ta jaridar The Punch ta rawaito wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai suna Nick Sadowski na cewa gwamnatin Amurka ba za ta ce komai ba game da zarge-zarge da ake yi cewa a can baya gwamnatin ta Amurka ta hana shugaban kasa Muhammadu Buhari shiga kasar ta hannun shekaru 15 a yanda kuma bangare da shi ma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ake zargin cewa ana neman sa ruwa a jallo a kasar ta Amurka, don haka nema har yanzu ya kasa ziyartar kasar ta Amurka. Jaridar The Punch dai ta ruwaito jami'in na gwamnatin Amurka na cewa ba su bayyana dalilan su na hana jama'a shiga kasar ta Amurka domin abu ne da ya shafi sirri. Ita kuwa jaridar The Nation ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari ne yana kalubalantar kasashen yammacin Afirka da su tashi tsaye wajen magance matsalar ta'addanci da fatocin jama'a da kuma fatocin muggan kwayoyi a yankunan su. Shugaban Buhari, wanda yake magana a lokacin taron shugabannin kasashen ECOWAS da aka gudanar a Abuja, ya ce irin waɗannan matsaloli na kawo nakasu ga ci gaban matasa, maza da mata, da kuma tattalin arziki kin yankin yammacin Afirka. Ita kuwa a sharhinta daya daga cikin jaridun da ake bugawa ta hanyar yanar gizo mai suna Premium Times, ta ruwaito kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas Pengasan ne na cewa za ta fara wani yajin aiki na baba sai ta gani a yau dinnan Litinin. Jaridar ta Premium Times ta ruwaito kungiyar na zargin wani kamfani mai zaman kansa da ake kira Nekonde Energy Limited da daukan wasu matakai da suka sabawa ka'idoji na aiki akan ma'aikatanta. Kungiyar Pengasan da Ipman dai sun ce duk kokarin shawo kan wannan lamari tare da karamin ministan man fetur na Najeriya Dr. Ibe Kajuku ya citara. A ƙarshe sai jaridar This Day, wanda ta ruwaito rundunar sojan Najeriya na cewa ta kama 'yan kungiyar Boko Haram 220 a 'yan kwanakin nan. Sanarwar da mataimakin daraktan yaɗa labaran rundunar sojan a ƙarƙashin dakarun Operation Lafiya Dole Kanal Onyema Nwachukwu na cewa tun da farko dai an kama 'yan kungiyar 53 kana daga bisani aka kama saura 167 a harhare da aka kai yankunan da 'yan kungiyar ke samun mafaka a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sanarwar kamen dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta samu agaji ko tallafi na $1 billion daga kungiyar gwamnonin Najeriya na tallafawa gwamnati a yakin da take yi da kungiyar Boko Haram. Ƙarshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya. Huta lafiya.
A gaida baban gida Jibrin, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke ajiye mana akan na'urarmu.
Assalamu alaikum gidan radio Voice of America, kuna tare da Aminu ne daga Tanti babbar karamar hukumar Boko jihar Plateau. To zai bayyana ra'ayina game da taron da ake yi a Kano, taron da ake magance shaye-shaye. To a zahirin gaskiya wannan wannan tare ya zo lokacin da ake bukata.
Assalamu alaikum sashen sunanmu da Amurka mai magana Aminu mai albasa sashen gaskiya a tarayyar Najeriya. Ayyuka na son lokaci da ganin da amai da wannan yajin aikin da gidan mai suka ce zance abu a Buhari gaskiya muna abu ne ba mutum, saboda mu talaka ne mu ke fafutuka ya maza zama shugaba a wannan gwamnati ta tarayyar Najeriya. Sai dai mun ga ajin ruwa ba su zo halinsu ba, don gaskiya wannan mulki mu dai saraka ba za mu ce ta mu ba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. To madalla, da fatan za a ci gaba da kira ana ajiye mana sakonni. Kafin mu kai ƙarshen shirin, ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, babban jami'in binciken Amurka na musamman Robert Mueller ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin email daga kwamitin yakin neman zaben Donald Trump, ko da yake jami'an yakin neman zaben na Trump ba su zo ga sanin abin da ya faru ba sai a makon jiya, lokacin da suka ji cewa wata hukumar gwamnati ta mika ma Mueller sakonnin email din tun watannin da suka gabata. Yan tawayen Taliban sun kashe sojojin Afghanistan aƙalla 14 baya ga da dama da suka raunata a wani harin da suka kai da Asuba a lardin kudancin Helmand.
To madalla, masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo sirga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa, sai kuma Cuba Hiro Jojo ne wanda ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Nisar Fil Hashin Gume ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.